العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا بودي أقول الله سبحانه وتعالى cikin wace wasu rayuwar ta iso wannan rana ta juma'a yau 30 ga watan jima'a al-akhira shekara ta 1445 bayan zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu ci gaba insha Allah da muke jin fasaha da ma'anonin ayoyin Qur'ani mai girma ko da abin da ya sauka cikin wannan littafi na kuma ashani ila ma'ani al-Qur'ani a shekara ko wata ma'anonin
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم كدي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم
سؤال يجي ثم لما ذكر حكم من قتل نفسا بغير حق سنيا عند أكا عم بچي وكنت من ديك شيري بعدسا تنشن تابا فكأنما ارتكب ذنب من قتل الناس جميعا haka ambaci kaman ya aikata zulmin kisan mutane ne baki daya alhaqa bihi hukm almuharib sai kuma ka raskar da hukuncin almuharib ga wancan da bai cika shi ba yana iya daukan bara na masu kashe kashe da babu dalili fa kala sai Allah ta'ala ya ce innama adatu hasrin ne ai abin sani kawai jaza'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu sakamakon waɗannan da suke ilhadi ga Allah da manzansa sai aka kawo shi da siga ta ilhadi wato ta'addanci ko kuma min al-harbi yaki to nan yuharibuna Allah wa rasulahu malamai sun yi saɓani dangane da ita wannan aya ta sauka a kan su wane ne wato an samu kaman Ikrima da Hassan al-Basri ta ce nazarat fil mushrikin wannan aya ta sauka ne a kayan mushrikai su ne waɗanda Allah ta'ala ya ambaci wannan hukuncin a kayansu kamar yadda za mu ji a gaba aka ce an yi kwattalo an yi sallabo an tukata a aidehin wa an fi domin khilafi amma malamai sun nuna cewa wannan aya ba ta sauka a kayan waɗannan ba ne saboda su ba haka hukuncinsu yake ba inna ma hukumun shi ne alkatil kuma idan har sai riga sun musulunta shi ke nan kullum da zai na kafaro in yancahu يغفر له ما قد سلف وإن يعود فقد مضى سنة الأول kage idan har suka tuba to abin da yake ya riga ya wuce an yafe musu sabana abin da za mu ji a cikin wannan aya wadansu daga cikin malamai suka ce ayar ta sauko ne akan bautaddi malaman da ya rada wannan kamar Qurratu ibn Zubair yana da wannan fahimta a cikin magabata cikin tabi'ai wasu daga cikin malamai ko ma mu ce jumhur su sun ambaci cewa ayan ta sauka ne alaman kharaja minal muslimina wato wanda ya fita daga cikin musulmi ko da ko yana musulmi ya qata'us sabila wanda yake katsewa mutane hanya yana ta'addanci fashi da makami yake yi ko kuma ya fita ne a bisa irin yadda khawarij suka yi wa yas'afil ardi bil fasadi kuma yake watsa barna a bankasa kama Imam Malik, Imam Shafi'i, Abu Thawrin duk sun tafi so akan wannan da dai jumhurul ulama sun tafi a kayan ita wannan fasara. Wadansu daga cikin malamai kuma suka ce a'a, khasatan ita wannan aya ta sauka ne akan Quraniyyin, wasu ƙabila Qurainawa. To wannan kuma da dama daga cikin malamai sun akkada haka saboda dalilan da suka nuna haka ko da kuwa waɗansu sun yi kama da irin waɗannan to asliyan ayar ta sauka ne a kayansu idan mutum ya yi siffa irin tasu in ma mautaddi ne in ma yana cikin wato irhabiyun allazi kharaja minal muslimina wa yas'afil ardi fasadan bil qatli واختناف مثلا ونهب الاموال تدويرهم وانا شمازيش لكن وانا دا سكا كسن شيء يحاربون الله ورسوله والله سبحانه وتعالى يتي إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله للي وانا ساكمكم وانا سكي ياكم الله لمن سنسى سكي إرهابي وتعينا أنت فكينا fassaran da waɗannan magabata suka ambata bi muharabatil muslimin suna yaƙar musulmai malam yace wato mithlul quraniyina kamar misali a ƙabilan Qurainawa qaumun min Quraina min al-Quraina wasu mutane ne daga ƙabilan Quraina ƙabilatun min al-Arab wata kabila ce a cikin larabawa kadimul madina wahum marba sun zo madina ba su da lafiya kuma da suka zo madina ba su da lafiya sun musulunta wajen annabi sun zo a matsayin musulmai kuma sun zo ba su da lafiya talakawa da jinya a jikinsu wasu kuraje ne aka ce duk suka fito a jikinsu suna ruwa saboda ba su saba da yanayin madina ba Madina tana tsananin zafi ga wanda bai saba da ita ba. Yanzu in kai alhaji ne ma kaje ba za ka san zafin Madina ba tunda akwai air conditioner. Ko ba haka ba. To ba za ka san zafin nata ba. To Madina tana da zafi annabi ma ya magana akan zafin ta. Wanda ya hakura akan zafin Madina annabi ya fada sakamakon da zai samu. To sai waɗannan jinya sai ta fita musu a jika. Fa azina lahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yakhruju ila al-ibli Annabi sallallahu alaihi wasallam sai musu izini su fita zuwa ga raquma raquma na sadaka a waje wa yashrabu min abwaliha wa albaniha su rika shan fitsarin raqum suna shan nonon raqum annabi ce sai su rika sha sai musu magani falamma suku a lokacin da suka samu waraka qatalu ra'in nabi sallallahu alaihi wasallam wastaqal qibla sai suka kashe dan kiwon da annabi ya wakilta sai suka kora kuma da komai suka tafi da su wannan hadisi ya tabbata kamar yadda aka kawo shi a nan Imam Bukhari da Muslim sun kawo daga hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yarda yace qadimana unasun min uqlin aw quraina wasu mutane daga kabila uqul ko kabila quraina suka zo su faje ko faje tawul madinata suka tattaro madina fa amara hu annabi sallallahu alaihi wasallam bi liqa annabi sai ya musu umarni su je su wajen raqo masu yalika wa an yashrabu min abwaliha wa albaniha su sha daga fitsarinta su sha daga nonanta fan talaqu suka tafi cikin dabbobin falan wasu ku qatalu wa'in nabi sallallahu alaihi wasallam suka samu waraka sai suka kashe shi wannan dan kiwon manzon Allah basu ma kashe shi ba da farko sai su tsone masa idanu suka danne sai kwakule mai ido sai kuma suka kashe shi sai suka kona dabbobin fa uje bihim shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yasa aka zo da su yi musu hukunci kamar yadda zamu ji a cikin doran aya eh na gani shine ce kamar yadda zamu ji a doran aya wato yashrabukum to Allah ta'ala yace innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasula abisani kawai sakamakon waɗannan da suke yaƙar Allah da manzansa wa yas'auna fil ardi fasada kuma suke wato watsa barna a cikin ban kasa dikata ai tareki misali kamar waɗanda suke yin fashi da makari suke katsewa hanya a mutane malamai sun yi ta kai kawo a kayan wannan mas'ala kamar yadda muka ji tun daga cikin magabata waɗanda suke tabi'ai da atba'u tabi'ina an samu fassara a kan su wane ne ayar ta sauka amma dai jumhur sun tafi akan Qurainawa din da dogaro da wancan hadisi sannan kamar Imam Malik Imam Shafi'i Abu Thawr da muka ambata a baya su sun ambaci wanda ya fita daga cikin musulmi yana katsewa hanya kuma yana barna a mutane misali kamar Urwatu ibn Zubair ya ambaci cewa murtaddai wannan suke rudda to kaga su waɗannan mutane Qurainawa da jambur suka tafi cewa a kansu ne asali aya ta sauka kuma hadithin Anas dan Malik ya sake karfafawa sun aikata duka waɗancan awaben da aka ambata a baya ma'ana abinda Urwatu ya ce ta sauka ne akan murtaddai kaga sun yi rudda sai da suke rudda bar musulunci suke sannan kuma Malik da Shafi'i da Abu Thawr da suke ce wa yas'auna fil ardi fasada kaga sun yi haka ne sun katse hanya ma'ana sun yi barna a ban kasa sun kashe dan kiwo sun yi butulci kuma sun yi rudda kuma suka yi sata fashi da makami suka kora dabbobi kaga wannan sun yi barna kenan wa yas'auna fil ardi fasada kaga irinsu ne Allah ya siffanta a cikin suratul baqara da Allah madaukaki ya ambata a menene a eh farkon ayan nake nema ku tuna mun aya ba da karshen abin nan da Allah subhanahu wa ta'ala yace wa yulikal harfa wan nasl wallahu ya'la yuhibbul fasad wa idha tawalla sa'afil ard liyufsida fiha wa yuhlikal harfa wan nasl wallahu la yuhibbul fasad kaga Allah madaukaki ya ambata irin wannan wajiya ne wa minan nasi man yashhadu allaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisab kaga siffa ce wanda take ta wadancan mushrike ko munafiki wa huwa aladul khisab yana da tsananin jayayya da husuma wa idha tawalla idan ya bar inda musulmi suke sa'atil ardi yakan yi tafiya a ban kasa li yufsida fiha dan ya barna a ciki kaga li yufsida fiha wa yuhlika al-harfa wal nasla yaje shi ya bata wa mutane amfanin gona kuma ya kashe dabbobin su kamar yadda wani ya aikata irin haka aya ta sauka shi ma a kansa sai Allah ya ce wallahu la yuhibbul fasad Allah baya san barna kaga she wancan abin da aka yi as-sa'if al-aqd bil fasad lakin nasl wal harf da wadannan abin da wancan ya aikata aya ta sauka a kansa kaga sai Allah ya ambace shi a matsayin fasad barna kaga nan ba sai yace wa yas'auna fil ardi fasada suna yin banna a barkasa to kaga sai ya zaman to kenan qutta'u tariqi sun shiga irhabiyun sun shiga hatta waɗannan abin nan masu kidnapping su tsare kan hanya suna tsoratar da mutane da fargaba su sace mutane su tafi da su su ma duk sun fada cikin waɗannan alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yasawna fil ardi fasada. Wannan shine abin da fiqhun malamai ya tafi a kansa. Irin waɗannan Allah ya ce sakamakon su kai kadai an yi qattalu shine a kakkashe su, aw yusallahu ko a gicce su, aw tuqatta'a aydihim ko kuma ba giccewa ba a ce sai a tsire su, ko a tsire mutum shine gicciya, an tsire shi a cike shi feke abu kamar mashi ko abin da ya kama da haka, sai a soke shi sai a bar shi a sama yana wutsul-wutsul. Kamar yadda misali ga dan saka tsita ka a cikin ruwa chat ta cako TV yana wutsul-wutsul din nan sai a cike har ya karasa sai a gasa, ko to kamar haka shi da tsire shi. Kamar yadda ake nama ya zama tsirai an soke shi an daga, to ko a musu haka aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin, ko kuma a kakkatse musu hannayensu da kafafunsu a bisa sabani, sai a katse hannun dama sai a yanke kafar hagu, kaga an jirkita shi. Allah ya ce a musu wannan hukunci. Allah ne ya faɗa, Ubangijin halitta wanda yake mai tausaya wa al'umma, mai tausaya wa bayinsa, amma ce a musu haka saboda me? Ɓarnar da suka yi a ban ƙasa. Ai aydihim al-yumna wa arjuluhum al-yusra, a yanke musu hannunsu na dama da kuma ƙafarsu ta hagu, aw yunfaw min al-ardi, ko kuma a kore su a ban ƙasa. Aw inna ma la yajlil al-adafi wa at-takhayyur, ya zo ne a matsayin adafi kuma har idan zaɓi aka ba mu shugaba akan ya aikata haka. Kamar yadda Allah ta'ala ya ce fa jaza'un mithla ma dangane da hadaya, ko fa jaza'un mithla ma qatala minan na'ami yahkumu bihi dawa adlin minkum aw adlu dhalika, kaga sai ka ce aw adlu dhalika, to nan ma takhayyuru ne aka ba mutum, ko ya azmi ko kuma ya wance, ko kuma misali inda Allah madaukaki ya ambata dangane da azmi, fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra, ba ita ba, ita ma danganta aikin haji, fa man kana minkum maridan aw bihi adam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk fidyatul adhakir. To kaga wannan aw din shi ma yazo shi ne takhayyur, zabi ne aka ba wa mutum, to nan ma zabi ne aka ba mu shugaba. Shi yasa ma ne ce lil adafi wa takhayyur fal imam mukhayyar fi uqubati al muharrab, shi shugaba an ba shi zabi wajen irin horan da zai wa al muharrab idan lam yaqtul ahadan min an nas, amma sharadin idan bai kashe kowa cikin mutane, in bai kashe kowa ba, an ba mu shugaba zabi a cikin waɗannan abubuwa guda uku, ko ya kashe shi, ko ya gicciye shi, ko ya yanke masa hannunsa a bisa gicciye na hudu, aw yunfaw min al-ard, ko kuma kore shi daga ƙasa, aw yunfaw min al-ard, ko a kore shi daga ƙasa, a kore shi a ce ya bar garin, a da kenan. A da idan an ce an kori mutum a garinsu, shugaba ya kore shi daga wannan gundumarsa wajen mulkinsa, a kore shi a je can a jefar da shi, to an haɗa shi da masifa, a ɗauki mutum can a je a jefar da shi a bayan ƙasarsu, a zamanin da wallahi an haɗa shi da masifa, ya ishe shi bala'i, don ba zai samu mafaka a wajen baki ba. Wani yana ganinsa a matsayin baƙo ba ɗan ƙabila, kama shi zai ya zama bawa, kama shi za a yi ya zama bawa, ko namun daji su cinye shi a jeji, musiba ce ta ishe shi. Aw yun fo min al-ardu, amma muku sai a ce al-habsul mu'abbad, life imprisonment ke a nan, sai mutum life imprisonment, to shi ne aw yun fo min al-ardu, wato idan har bai taɓa kai kisan kai ba a cikin ta'addancin nasa da yake. Wa amma idza qatala ahadan la budda min qatli, amma idan har ya taɓa kashewa wani, to ba makawa a kashe shi, ba makawa. In dai an tabbatar ya kashe wani adalci shi ne, shi ma kashe shi, wai a ce wai za a bashi abin da sanya shi under parole, kula da shi yanzu ya zama reformed, ɗabi'unsa sun kyautata kaza da kaza, shi kenan a bashi. Shi wanda ya zauna bai taɓa saba wa mutane ba, shi an bashi cikin talauci. Shi kuma wancan an ɗauki kuɗin gwamnati an bashi, wannan ba adalci ba ne, ba hukunci ba ne, da zai iya komawa ruwa. Wataƙila tuban baƙin huzuru ne, ya kashe mutum kuma an san ya kashe, kuma sannan a zo a ce wa yanzu ya tuba, ya zama reform, ya kaza da kaza, ɗabi'unsa sun kyautata, an ɗan bashi ɗan wani lokaci ana kulawa da shi, ana bashi abinci yana ci, ya yi ƙulƙul, kuma sannan a zo a sake shi a ɗauki kuma kuɗi a sake bashi. Wai je ka kai jari. To ba haka aka ce ba. Idza qatala abin nan, wa amma idza qatala adam fala budda min qatlihi, ba maka wa kashe shi, wa alaihi malikun, wannan shi ne fato da Imam Malik ya baya. Wa kila wasu malamai suka ce aw din nan ba taqyir bane, li tartibi al-ahwal, jeran ta yanayin din, aw din jeran ta yanayin a circumstances din aka jeranta, in kaza ne to kaza, in kaza ne to kaza. Fal qatlu liman qatala faqat, in an same shi ya taɓa kashewa wani, to shi hukuncinsa kisa ne, wannan an yi kisasi kenan. Wasalabu liman qatala wa aqaba al-mala, gicciwa kuma wanda ya yi kisa kuma ya amshe dukiyar mutane, misali ya yi kidnapping kuma ya yi kisa, ya karɓi ransom kuma ya yi kisa. Ka san suna yin haka da rashin mutunci, za su kidnapping kuma su ci a ba su kuɗin kuma su kashe, to wannan sai a gicciye shi, sai a tsira shi a bar shi a sama yana wutsul-wutsul har ya cika, kowa yana gani wannan dan ya zama izina ne ga wani kada ya aikata. Yawanci babbar hikima ta shari'ar musulunci a irin wannan capital punishment, yawanci tana sabin da ya tsaya, ma'ana kange mutane take yi gani ga wani ya ishi wani tsoron Allah, kamar yadda Bahaushe yake faɗa, an ga an yi muwani to wani zai raza. Wal qat'u liman akhadha al-mala wa lam yaqtu, yankewa hannu kuma da kafa, shi kuma za a yi ne ga wanda ya ke tara mutane a hanya yana kwace dukiyarsu amma bai taɓa kisa ba, zai sa su a gan koyin da ya lalube kowa sai ya kwace kuɗinsa, kuma yana tsoronta mutane a kan hanya. To shi yanzu ba wai ɓarawo ba ne, za mu ji hukuncin ɓarawo gaba, shi ba ɓarawo ba ne, a ɗan ta'adda ne mai kwace mutane dukiya, yana sa musu fargaba a kan hanya, shi yasa shi hukuncinsa ya fi tsanani. Za a yanke hannunsa na dama kuma a yanke gutsura kafarsa na dama, dungundu za a yanke ba, a yanke wannan dungun, a yanke hannun iya na kugi ko can ma a yanke iya kugi, sai a bashi da dungu da dungu. Wannan fiyo liman a kafa faka, kora kuma daga ƙasa ko life imprisonment, shi kuma ga wanda yake tsawatar da mutane ya hana bin wajen kur, amma bai taɓa kisa bai taɓa kwace dukiya ba, amma duk wanda ya zo bi ta wajen to hakika da ƙyar zai sha, yana tsoratar da shi, yana gudu hankalinsa a tashi. Qala ibn Abbas radiyallahu anhu, Abdullahi ibn Abbas shi ne ya wannan fassara, wa alayhi Shafi'i, kuma akan wannan shi kuma Imam Shafi'i rahimahullahu yake kai. Malam yace wa asaqu qawlayhi, abin da yake inganta cikin fatawar da Imam Shafi'i yayi, anna sawba liman ko ba'da al-qatl, wannan gicciyewan ana yi bayan an kashe mutum, shi a fatawar da Imam Shafi'i ya bayar, wanda duk za a gicciye shi to sai an sare shi da takobi, sannan kuma sai a gicciye shi. Wa kila wasu malamai suka ce qablahu qalilan, gabanin a kashe shi ne da dan lokaci take kadan sai a gicciye shi, ma'ana ana gicciye shi kuma sai a kashe shi, ko kuma a kashe shi sai a gicciye shi. Wayun haku bin nafi ma a shafaha mufin tankini bin alhabasi wa zairi, malam ya ce za a iya rasitarwa dangane da wannan kora, ma a shafaha ko abin da ya kama da kora, fit tankini wajen yin horo, min alhabasi wa zairi na tsara mutum, wato ya zama to alhabasi mu'abbat ke, wato an sa mutum a cikin kurkuku babu fita har yanzu, wannan hukunci an sanya musu ne zalika shi wannan hukunci wato aljaza almadhkura wannan hukuncin da aka ambata lahum khizyun kasanci ne a gare su fi duniya tun anan duniya wala mutul akhirati azabun azim kuma suna da azaba mai girma a lahira su wadancan ƙuranawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa aka kamo su domin lokacin da suka aikata haka suka kora sai kashe da kiwon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan sun warke kuma sau kora dabbobin raƙuma annabi sai ya sanya mahaya mayaƙa su je su nemo su aka je kuma aka nemo su aka tafi da su shine a cikin ƙarashin hadithin yace fa ba'atha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi atharihim annabi sai aika a bayan su fa utiya bihim fa quti'a aydihim ko fa qata'a aydihum wa arjulahum aka zo da su annabi ya yanke hannayen su ya yanke musu kafafu irin yadda aka faɗa a cikin aya wa samala ayunuhum annabi ya kwakkwakule musu idanuwa sai da kwakkwakule musu idanuwa tukunna ka musu haka ai fa qa'aha bi hadida aka tsatsone ta da karfi وتركوا في الحروة كما aka basu a cikin zafin rana bayan da aka kwakule idanun nasu aka yanke hannayen su hannun dama da kafar hagu aka kwakule idanun su annabi ya ce a basu a cikin tsananin zafi fil harwati wato a cikin farfaje inda wasu kananan duwatsu suke a gefen Madina har harwatan na Madina din hatta mato ala hali har sai da suke ta wutsu suka mutawa na yayin nasu to shine Imam Muslim ya rawaito wani hadisi min tarike Sulaiman al-Taymi an Anas qala ta hanyar Sulaiman al-Taymi daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yarda ya sake cewa inna ma samala an-nabi sallallahu alaihi wasallam a'yuna ulaika li'annahum samalu a'yuna ru'a annabi ya sa an kwakula idanun su ne an tsokala idanun saboda su ma sun tsokala idanun wa wancan makiyaya makiyayan da annabi ya sa sai suka tsoka da idanun su tukunna suka kashe su sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin kisasi na tsoka da idan kisasi aka musu don ai baya cikin abin da aya ta ambata na hukuncin su an ce inna ma jazaa'u kaga an taskance ai abun sani kawai sakamakon shine wannan to me yasa annabi ya tsoka idan su na kisasi yayi wa katabna alayhi fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal-ayna bil-ayn ido ko ido to sun kwakula idan waɗancan sai annabi ce to a fara da wannan a yi kisasi sai da aka yi kisasi sai kuma aka musu hukuncin da Qur'ani ya faɗa Allah ta'ala ya ce illal ladina tabu sai dai waɗanda suka tuba min al muharibin wal quddani daga waɗanda suke irhabiyun kuma masu katsewa hanya ƴan fashi da makami sai dai waɗanda suka tuba min qabli an taqdiru alaihim gabanin ku sami iko a kansu min qabli an taqdiru alaihim gabanin ku sami iko a kansu to kaga wannan aya nan da aka ce illal ladina tabu min qabli an taqdiru alaihim illal ladina tabu بعد أن تقدروا عليهم سوسن قدا سيدي ودن دا سكا توبا كابون قسن إيكو مكاما سنة فشي دا مكامي وسنة كدنابي وسنة تأدنشي قبانو قسامو مكاما سيسكا توبا فالله يا ابن سيدي فعلموا أن الله غفور رحيم ku sani Allah ta'ala mai gafara ne mai jinƙai kenan ayat ta nuna waɗanda aka yi istitna'in su a nan waɗanda suka tuba kafin a kama su amma sai bayan da aka kama sai suka tuba sai an tsaida musu hukunci an kama su sai suka ce sun tuba to sai an musu hukuncin da Allah ya faɗa domin waɗanda Allah ya keɓance waɗanda suka tuba kafin a kama su kuna a rawaito kamar ibn hazm al-andalusi ya kawo asar masu yawa cikin littafin sa al-muhalla inda ali ibn abi talib in Allah ya kara masa yarda ya yafe ma wadansu wanda sun yi kuma irhabiyun suna kashe mutane amma ya yafe musu kafin a sami iko a kansu to wannan ma yana nuna cewa kafin a sami iko a kansu ne suka tuba domin Ali ibn Abi Talib bai samu ya kama su da hannunsa ba suka tuba bayan da suka tuba kuma suka zo gaban Ali ibn Abi Talib akwai wanda sai da ya zo gaban Ali ibn Abi Talib sai masa fatawa da ya ta masa fatawa Ali ibn Abi Talib yana bashi hansa akan hukunci alqur'ani kusan babu hukuncin da bai masa tambaya ba ya bashi hansa kage yana nuna kenan amma yana sane yake misali yanzu akwai khawarij ko wanda yasa da ilimi ko da khawarij na asali a zamanin Ali ibn Abi Talib ai kufaru alquran mahaddata alquran amma suka fita suka yi abin da suka yi to sai yake ta tambaya yana ta tambaya Ali ibn Abi Talib har sai da yazo kan wannan aya yace menene hukuncin annabiyin ya harbu na Allah wa rasuluhu wa yasawna fil ardi fasada sai Ali ibn Abi Talib yace ayu qatalu ayu sallamu aw tuqata aydihim wa arjulahum min khilafihim sai ce masa wanda ya tuba fa faman taba qabla an taqdiru alayhi sai Ali ibn Abi Talib ya ce masa fa inna Allah ghafurur rahim sai ce wa in kana fulan ko da ko wane ne sai ce masa ko da wane ne sai ce to ni ne wane Ali ibn Abi Talib bai san shi sai Ali ibn Abi Talib ya ce mu je kan an yafe ba to kaga wala Allah wannan akan idan ya inganta Ali ibn Abi Talib ya aiwatar ne a fikihun sai yana ga cewa an yafe masa to wasu malamai suna ga cewa nan da aka ce fa alamu anna Allah ghafurur rahim wato bai shafi haƙoƙin Allah ba ya shafi haƙoƙin ƴan amma ma'ana bai shafi haƙoƙin ƴan adam makhluƙai ba ya shafi haƙoƙin Allah ne shi yasa yace fa'alamu anna Allah ghafurun ku sani Allah mai gafara ne lahum ma atau abin da suka aikata rahimun bihim Allah ta'ala mai jin kai ne game da shi mane yace abara bi zalika an kawo wannan ibara aka ce fa'alamu anna Allah ghafurur rahimun duna ba tare da cewa fala tahudduhum ba wato innal ladhina tabu min qabli an taqdiru alaihim fala tahudduhum ba ka aka ce ai can an ambata inna ma jazaa'ul ladhina yuharibuna Allah wa rasulahu sai ka ambata haddin da za a musu amma wanda ya tuba kafin ku sami iko a kansa ba a ce kar ku masa haddi ba sai Allah ya ce ku sani Allah mai gafara ne mai jin kai to wannan malamai suka ce yana guna li yufida annahu la yasqutu anhu bi tawbatihi illa hududullah domin a fa'idantar da cewa ba abin da ke saraya ga barinsa in ya tuba kafin a san iko a kansa ma sai haddin Allah amma haƙoƙin makhluƙai bai saraya ba mun fahimta haƙoƙin makhluƙai bai saraya ba yanzu misali idan mutum ya je ya sata laifi mai harce nawa yayi mai harce ya yi mawa laifi ya yi wa mahaliccinsa laifi kuma Allah ya ce wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kar ku ci dukiyoyinku a bisa zalunci da ƙarya ta hanyar da bata dace ba sata tana daga ciki har ma Allah ya sanya haddi ga sata wasarqu wasarqatu faqata'u aydihuma jazaa'an bima kasaba nakana min Allah sannan kuma yayi laifi ga wanda yayi me yayi wasata laifi biyu yayi to yanzu sai ya tuba daga satarsa satar da yake sai ce ya Allah ya tuba a wannan sata ba hanya ce mai kyau ba zai ƙara yi ba to shikenan kayansa da ya tara na sata ya ci abinda ruwa ta sha ya ci ba yanzu haƙi kuma yana nan a kansa Allah zai yafe masa tsakaninsa da shi ba zai mar ukuba a kiyama saboda ya saba dokarsa ba to amma kuma Allah zai kama shi akan dukiyar mutane da ya karba sai fa in ya mayar musu ko ya nemi su yafe ba kaga harce biyu to nan da aka ce illal ladhina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu anna allaha ghafurur rahim shi yasa kanan sai malamin bi waɗanda suka ambaci cewa an ambaci wannan ibara ne anna allaha ghafurur rahim li yufida annahu la yasqutu anhu li tawbati illa hududul lahi duna huquqil adamiyina iya abinda ya saraya gabansa shine haƙoƙin Allah haddin Allah amma badda haƙoƙin ɗan adam badda haƙoƙin ɗan adam ɗaya daga cikin babban haƙƙi kuma shine me zubar da jini sai cin dukiya sai kuma me sai mutunci wannan su ne haƙoƙin ɗan adam jininsa dukiyarsa mutuncinsa haƙoƙin ɗan adam ke inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaykum haramun ka hurmati yawmikum hadha fi shahrikum hadha fi baladikum hadha kaga karshen wasiyar da annabi mai al'umma musulmi a mujtama'a na arfa wannan sune haƙoƙin to kenan haddin Allah baya sarayar da haƙƙin jini baya sarayar da haƙƙin dukiya baya sarayar da haƙƙin mutunci an zo da jinin mutum sai aka tuba wajen Allah eh Allah zai yafe nasa haƙƙin amma jinin ɗan adam ɗin nan sai an nemi halacci ko kuma an tsaye da hukunci a kansa an ci dukiya ita ma haka mutuncin mutum aka ce aka yi gibarsa ko kuma aka kyakketa masa mutunci to nan ma idan aka tuba ma Allah to shi ma sai an nemi lafiyarsa to wannan shine Allah ta'ala ce fa'alamu anna allaha ghafurur rahim don haka malai ce fa idza qatala wa akhadha al mala idan har mutum yayi kisan kai kuma ya kwace dukiyar mutane yuqtalu wa yuqtahu wa la yuslabu za a kashe shi ko ya tuba za a yanke masa hannu ko ya tuba amma wa la yuslabu ba za a gicciye shi ba saboda yanzu gicciyewa hukuncin irhadi ne tsoratar da mutane wannan farfajiyar ubangiji wala tufidu tawbatuhu ba'da alqudrati alayhi shay'a amma idan har an samu iko ma a kansa tubarsa ba ta amfanar da komai wa huwa qawl du'a asahhu qawlai shafi'i wa maliki wannan shine mafi inganta a cikin maganar da imamu shafi'i da imamu malik suka bada na fatawa idan har sai da aka kawo mutum tukunne tuba to tubar tasa bata fa'idantar da shi da komai ba Bukhari da Muslim sai rawaito hadisi daga Ubada bin Samit Allah ya kara masa yarda ya ce kunna ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi majlisi fa qala mun kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a wajen zama sai annabi ya ce tubai'uni kuma na mubaya'a ala alla tushriku billahi shay'a cewa ba za ku yi shirka da Allah ba wala taznu ba za ku yi zina ba faman wafa minkum fa ajruhu ala Allah duk wanda ya cika wannan mubaya'a akan haka to ladansa fa yana nan cikakke a wajen Allah wa man asaba shay'an min zalika wanda kuma ya aikata wani daga cikin waɗannan fa uqiba bihi sai aka masa uquba wato a misali mutum yayi zina ko ya yi sata ko ya yi kisan kai kuma sai aka kama shi sai aka masa haddi a dalilin haka fa huwa kafaratun lahu to ta zama masa kafara shi wanda aka tsaya masa haddi haddin ya zama masa kafara gare shi gare shi da ya aikata Allah ba zai kama shi kuma da wannan laifin a kiyama sai dai in ya zama to musabbun alaihi ma'ana ya ci gaba da aikatawa wa man asaba shay'an min zalika fasatarahu Allahu alaihi wanda kuma ya aikata wani abu daga cikin waɗannan sai Allah ta'ala ya rufa masa asiri ba to ba a sani ya aikata ba kuma har ya tuba to fa amruhu ila Allah ko kuma ba ya tuba ba ne kuma wanda ya tuba Allah ya yafe masa fasakarahu Allah alayhi, sai Allah ta'ala ya rufe masa ba a ganshi ba, yayi sata ko yayi zina ko yayi kisan kai, bai bayyana an kama shi ba, ba a sani ba, ya mutu a haka. Fa amruhu ila Allah, ya lamarin sai na wajen Allah, in sha afa an mai Allah ya sa kiyama sai ya yafe masa, wa in sha adabahu, in ya so kuma sai ya zabta shi, saboda aya ta faɗa haka ko inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, ai da kisa da sanadin ma duna shirki, kuma yace ina yafe mu wanda ya ga dama. To ka ga ran mutum nan kuma ya bada garanti, duk wanda ya tuba zai yafe masa, duk wanda ya tuba Allah ya ce zai yafe masa, wannan garanti ne. Wancan kuma yana karkashin mashi'a, ganin dama ne, mutum bai sani ba yana cikin wanda za a ga dama a masa, ko kuma yana cikin wanda za a azabtar, kuma babu second chance din dawowa. To don Allah ga maciji Abuja, ai ga dahir, dahir ita ce kawai mutum sai ya duba tun a nan, sai Allah ya yafe masa garanti insha Allah. To don haka sai Ubadatu bin Samit ya ce fa bay'anahu ala dhalik, sai muke bay'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan haka. Allah shi ne dole. Walamma bayyana idza mash'an al-qatl bil fasad fil ard, yayin da Allah ta'ala yayi bayani akan girman sha'anin kisan kai da kuma barna a ban kasa, ashara fi abna'i dhalika ila maghfiratihi liman taba, a cikin hakan sai yayi ishara zuwa ga gafararsa ga wanda ya nemi tuba. Kuma amara al-mu'minina bi an yattaqu fi kulli ma ya'tuna wa ma yadharu, sannan sai yayi umarni ga mu'minai su kiyaye dokarsa cikin dukkan abin da za su aikata da abin da za su bari. Faqala sai Allah ya ce,
ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wabtaghu ilayhi alwasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun, innal ladhina kafaru law anna lahum ما في الأرض جميعا ومثله معه ليبتلوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم.
نعم. Allah ta'ala ya ce, ya ayyuhallazina amanu, ya ku wanda sun kai imani, ittaqullaha, ku kiyaye dokar Allah subhanahu wa ta'ala, ku bi shi sau da kafa, khafu iqabahu bi an tuti'uhu, ku ji tsoron horon Allah subhanahu wa ta'ala, yadda ake ji tsoron azabar Allah kuma shine a masa da la malja'a wa la manja'a min Allahi illa ilayhi, ba a tsere ma Allah, ba a fake ma Allah, sai fa in wajensa aka nemi tsiran ko kuma wajensa aka nemi mafaka. Allah ta'ala ya ce, wabtagu ilayhi alwasila, wabtagu ilayhi alwasila, ai utlubu ilayhi alwasila, kuma ku bi wasila zuwa ga Allah subhanahu wata'ala. To menene ita alwasila? Alwasila a cikin shari'a, kamar yadda zuwa cikin nasosi daban-daban, wato tana ɗauke da ma'anoni mabambanta, tana nufin waɗansu ababe mabambanta. Kuma Allah ta'ala ya yi umarni a nan a biɗi wasila zuwa ga Allah. To don haka ita alwasila yakan kasance manzilatun ne fil janna, masauki ne a cikin aljanna. Ita alwasila kamar yadda ya tabbata a cikin wani hadithi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, hadithin Abdullah ibn Amr, da kuma wani hadithi na Jabir dan Abdullah. Hadithin Abdullah ibn Amr Imam Muslim ya rawaito, hadithin Jabir dan Abdullah Imam Bukhari ya rawaito, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana ambatawa kamar hadithin Abdullah ibn Amr, idza sami'tumun nidaa فقولوا مثل ما قال المؤذن, in kun ji kira sallah ku faɗi irin abin da mutane ya faɗa, da abin da ya faɗa shi za ku faɗa, in banda haukala abin nan hay alatayn shi ne za ku yi haukala. Sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace, bayan kun kammala ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة كما صلاة domin duk wanda ya mun salati Allah zai masa salati goma salatin Allah ga bayin shine Allah yayi bi bayin bawansa a wajen malaiku sanaullahi fil mar'i al'ala wato Allah ta'ala ka asabo sanaullahi abdahu fil mar'i al'ala Allah yayi bi bawansa a cikin malaiku shine salatin Allah to annabi yace ku mun salati bayan kun wannan sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace kuma saluliyal wasila sai kuma ku zo amma wasila sai ce fa innahu manzilatu fil janna la tambagi illa li abdin min ibadillahi wa arju an akuna ana huwa matsayi ne a cikin aljanna baya dacewa sai ga mutum ɗaya ne tak aka yi shi ni kuma ina fata da zamani ne kuma annabin shi din ne sallallahu alaihi wasallam tawabu ne kai an baka madan fara ne kai ma ka buji bodi ka samu wajen hawa to annabi sai ba da guarantee ma duk wanda ya roƙa masa wasila yace hallat lahu shafa'ati lalle ceto na yana nan gare shi wato wanda ya roƙa annabi wasila bayan kiran sallah to kage yace wasila thumma salu liyal wasila fa innaha manzilatun fil janna la tanbaghi illa li 'abdin min ibadillah wa anzuna kun ana huwa to kage al wasila yazo da ma'ana na cewa wani manzila ne fil janna sannan alwasila yana kasancewa wato kullu ma yatawassalu bihi ila tahsil almaqsud duk wani abin da za a iya amfani da shi ya zama tsani dan kaiwa zuwa ga abin da ake da bukata sa shi ma ana ce masa wasila shi ma wanda yana zama tuwa wasila wato kenan kai ne kake neman biyan bukata zuwa ga wani abu kuma sai babu hanyar da zaka samu wannan abin da kake bukata sai ka bi wani tsani to wannan tsanin ya zama tuwa wasila kun gane ko a irin wannan ne haka zamanto a cikin wani hadisi hadithun ummul mu'minin Aisha wanda Imam Bukhari ya wato hadithun wata al-Makhzumiyya wata mata wadda take yin sata kuma sai ta Musa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aje a yanki hannunta su sai rasa hanyar da za su nemi a sassauta mata wannan hukuncin a wajen manzon Allah ya suka yi sai suka je wajen dan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maulansa Usama ibn Zaid kaga sun sanya shi ne a matsayin alwasila ya zamanto shine wanda zai zamanto ash-shafi' wanda zai musu abin nan ceto ita kanta a ceto tana kasancewa ita ma at-tawassul shi saka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya Usama atashfa'u fi hadd min ubudillah yanzu kai Usama kai ne zaka zo ka nemi ai amfani da kai a matsayin tsani dan ka nemi kada a yi hukunci daga cikin hukuncin Allah Annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsananta masa shine har ya bazana yake cewa ya rasulullah istighfaruni ya manzon Allah ka nema min gafara Allah saboda abin da ya aikata Annabi sallallahu alaihi wasallama har ya khutba cikin to kaga wannan shi ma wato wani abu ne mai tawassul bihi ne ila tahsin maqsud sannan karkashin wannan har ilau yana kasancewa misali a kamar da Allah subhanahu wataala ya ambata a cikin alqur'ani cikin suratul isra'i wadanda suke rukun wadansu daga cikin bayin Allah a matsayin tsani da su ne wanda su shigar da su ceton Allah misali wasu sai suka rika annabi Isa suke ce wai dan Allah ne shine zai shigar da su aljanna ko wadansu sai suke bauta mala'iku sai suke ce mala'iku su ma ƴaƴan Allah ne mata su za su rike kafafun su su za su musu tsani su shigar da su mana abudu illa li yutarabuna ila allahi zulfa suka rike gumaka asalin gumakan ma da aka rike la ta usmanat da wadan su da kamar yahusa wa yauka wa nasra salihan bayi ne sai aka mai suka zama to amin bauta kamar da yanzu da ake bautar shehu ne cewa za a rike kafa shehu shehu ne wanda zai shiga da wato dangin mutane ne a dinga cika mota ko wanda lokacin rabiul awwal ana tafiya kubare ana roƙon shehu aljanna mutum in yaje sau bakwai to shi garanti kawai yana cikin ceton shehu to sai Allah subhanahu wa ta'ala sai yake nuna irin wannan ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihim alwasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adaba inna dhara rabbika kana mahdura sai Allah ya ce to ulaika alladhina yad'una canan ka su wadancan bayin da suke bautawa yad'una ana ayi abudun wadancan din da suke bautawa sai annabi Isa din da su Uzairu da mala'ikun da su shehu Usmanu da duk wanda za a gani yabtaguna ila rabbihim wasila, su din ma suna neman wani tsani ne, aiki da za su aikata da zai kusatar da su zuwa ga Ubangiji. Al-wasila anan al-amalu salihah, su ma suna bidan wasu ayyuka ne na gari a matsayin al-wasila da za ta kusatar da su zuwa ga Ubangiji. Ayyuhum aqrabu, waye a cikin su zai fi aikata aikin da zai fi samun kusaci zuwa ga Allah. Wa yarjuna rahmatahu, suna fatan rahmar Allah. Wa yakhafuna adhaba, su ma suna tsoron azabar Allah. To kaga anan wajen sai aka ambaci al-wasila anan wajen abinda yaktubuna ila rabbihim al-wasilata ayyuhum aqrabu, ana nafi al-a'malu salihah, kyawawan ayyuka da bawa zai su ma anan sun zama to a matsayin al-wasila, wanda shine abinda nafsul aya take nufi. Wato ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wabtagu ilayhi wasilata, ku nemi wasila zuwa ga Allah, ku nemi aikata ayyukan da Allah yake so masu nagarta, ayyuka masu kyau. Kai sallah kamar yadda Allah ya ce kai, ka nemi ilimin ta kai ta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar, duka wannan abubuwa na ibada da ayyuka na mu'amalat, ababen da Allah ya ce ka nisanta da wanda manzo ya ce ka nisanta, duka ka kiyaye yi barin da aka gaya maka. To wannan shine babban wasila wanda za ta kai mutum zuwa ga wato tudun nasiha. Amma abinda ɗan bid'a suke makalkalewa, ka ga an rike wani shehu a ce ai wannan shi ma wasila ce, ko a ce an baka wani wuri dai wanda su ne za ka rike ma anzalallahu bi hamin sultan, ba su taɓa inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba za su zamanto maka wasila ba. Ko kuma ka ce za ka wannan jikan manzon Allah ne, to in jikan manzon Allah ne sai me, in bai bi abinda manzon Allah ya zo da shi ba. Ai kusata da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ka ba abin da annabi ya zo da shi. Dangantaka da annabi ba ta amfanar da mutum sai in ya bi abin da annabi ya zo da shi. Shi saka Abu Talibin tun yana duniya aka ce da wutar. Ta harshen manzon Allah, Allah ya saukar da Qur'ani aka gaya masa. To kaga ashe ba za ka rike wani ka makalkale, ka ce wai wannan ai bijahi fulan bijahi fulan, kamar yadda suke faɗa, wannan duk shirkiyati. Wannan abin da ya kore wannan, wasu na kafa dalili da hadisi ko athar wanda aka samu a daga Umar ibn Khattab, Allah ya kara masa yarda, wato wani hadisi wanda Anas ibn Malik ne ya rawaito, athar ne akan wani aiki da Umar ibn Khattab yake, wanda kuma ingantacce ne Imam Bukhari ya kawo shi. Anas yake cewa anna Umar kana idza qahtu istasqa bil Abbas ibn Abdul Muttalib wa qala اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا وإنا نستسقي إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقوا. عمر بن الخطاب تجي أنس بن مالك لوكاتين دا يكي خليفة المسلمين ينا أمير المؤمنين دول لوكاتين دا كي فاني أنسر أم فروا روا يا كامي ما سابوا روا كاسان تنتا تشوفوا بس تيكي سابوا روا شيسا دائما سيكسنا حتى ينزو كلنا تشكي استسقاكي سيكي دو قوما. To don haka a wannan lokaci sai yake cewa idan an yi fari aka rasa ruwa, an yi kanfan ruwa, sai ya ce istisqabil Abbas ibn Abdul Muttalib, yakan yi istisqa'i da Abdul ibn Abbas, babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, babban manzon Allah. Sai Umar sai ya sanya shi gaba ya ce Allahumma inna kunna nastasqi ilayka bi nabiyyina, ya Allah muna neman ka shayar da mu ruwa game da annabinmu lokacin da yake rayu. Wa inna nastasqi ilayka bi ammi nabiyyina, ya Allah yanzu kuma muna neman ka shayar da mu, muna ta wato babban annabinmu tunda annabinmu baya. Fasqina, ya Allah ka shayar da mu, fa yusqina, sai kuma shayar da su ruwa. Sai kace kenan za ka iya saka wani, kace domin darajar wani Allah ka mun kasa. Sai in bid'a suke faɗi ba, sai suna kafa dalili da wannan hadisi. To ba haka hadisi yake nufi. Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah yana faɗa cikin littafinsa Qa'idatun fit Tawassul wal Wasila, karkashin wannan mas'ala yace wa amma tawassul bi du'aihi wa shafa'atihi, amma tawassuli da za a yi da addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan da ya bayani akai nau'o'in tawassuli da yadda suke to ya tawassuli da addu'ar annabi ya tawassuli da ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kamar kala Umar kamar da Umar ibn Khattab nan za a ce yayi tawassuli to me tawassulin nasa asali yake nufi sai yace fa innahu tawassala bi du'a'ihi la bi dhatihi Umar ibn Khattab anan yayi tawassuli ne da irin addu'a da Allah yake yi ba wai yayi tawassuli ne da zatin Allah ba ballantana a ce inna natawassalu ilayka bi jahi fulan muna tawassuli zuwa gareka ya Allah da darajar wani zaka ji ko addu'a suke zai ce bi jahi kaza ko su ce bi jahi nabiyina ko bi jahi wani shehi duk suna faɗa to ba a yin tawassuli bi jahi ahadi Umar ibn Khattab yayi tawassuli ne da addu'ar annabi ولهذا عدلوا عن التوسل به الى التوسل بأمه العباس دليلن da yasaka kenan suka kauce maimakon su yi tawassuli da zatin manzon Allah sai suka yi tawassuli da Abbas Abbas da addu'ar Abbas ba da shi zatin Abbas ba ina fata mun gane walau kana tawassul huwa bi dhatihi inda tawassulin da suke yi da zatin annabin suke tawassuli la kana hadha aula min tawassul bil abbas da sai su kai tawassuli da zatin manzon Allah yana cikin kabari ma mai hukunsa aje Abbas ai annabi ya fi Abbas daraja a mace ko a raye ko ba haka bane yana kabari a mace ma ya fi Abbas daraja Abbas yana raye to kai kenan ba da shi suke yin tawassuli ba فلما عدلوا عن التوسل به الى التوسل بالعباس يايين ده har sahabbai basu yi tawassuli da zatin manzon Allah yana cikin kabari ba suke yi tawassuli da Abbas yana raye ulima sai a iya fahimtan kenan ulima anna ma yaf'alu fi hayatihi qad ta'azzara bi mawtihi za a fahimci ashe kenan abinda da annabi ya saba musu lokacin da yake raye shine me addu'a yanzu kuma ta yi wahala ba zai musu addu'a ba saboda me yana kabari sai su gabatar da Abbas me ya saka karamawa da annabi yake wa Abbas ne a matsayinsa na babbansa shi ya saka su masa karama Abbas ai ko a raye babanka ya rasu abokinsa yana nan to sai ka girmama abokinsa ka girmama babanka kuma za ka salla don girmama babanka hadisi ne faɗa wanda kake girmamawa idan baya nan to in ka girmama wanda yake girmamawa to yanzu ka girmama wancan ne baban ka na girmama wani sai baban ya rasu to ci gaba da girmama wancan to kage yanzu saboda kimar da Abbas yake da ita wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai gabatar da Abbas yi mana irin addu'a da Annabi yake mun fahimta ko bi khilafi tawassul bil ladhi wa wannan shine karshen maganar ta sa to don haka sun yi tawassuli ne da addu'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi a lokacin da yake raye yanzu da annabi baya nan sai suka sanya Abbas suka yi tawassuli da addu'a da Abbas ibn Abdul Muttalib yake yi shi ya saka mai inganta a cikin hadisi addu'a da Abbas yake yi yakan ce kamar yadda Anas din ya rawaito yana cewa Allahumma innahu lam yunzil bala'an illa bi dhanbin wa lam yukshaf illa bi tauba wa qad tawajjaha bi al-qawmu ilayka li makanati min nabiyyika وهذه ايدينا اليك بالذنوب ونواصينا اليك بالتوبه اللهم اسقينا الدعاء ده يكي يكنچه يا الله بلائي بايا سوقا ga mutane sai a dalilin zulubi kuma ba a yaye wa mutane bala'in da ya sauka a dalilin zulubi sai in sun tuba sai ya ce wa qad tawajjaha bi al-qaum to yanzu mutane sun sa ne a gaba ilaika na roƙe ka ya Allah ne makanati min nabiyika saboda matsayin da nake da shi a wajen annabinka girmama wanda annabi yake masa to don haka sai yake cewa wa hadhihi aidina ilayka bizunubi ya Allah ga hannayen mu cike da zunubi wa nawasina ilayka bitauba ya Allah ga makwarkwatar mu mun jayu zuwa gare ka da da'a muna masu tuba fasina ya Allah ka shayar da mu sai kuma Allah ya shayar da su yanzu me yayi addu'a to don haka asalin mas'alan wannan hadisin ba zai zamanto musu dalili na cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa tabu ilayhi wasila zaka iya sanya wani shehi tsani shine zai maka tsani ya baka aljanna ko ya nema maka abu a wajen Allah ba in kana da bukata sai ka ga ya mashehi shehi shi kuma shine zai ga Allah ya samu maka dan shehi da kusaci zuwa ga Allah a haka أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. دعك كما كنما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة كنيم وسيلة زواج الله وأنا وأيك تأيك وأنت ذا سكيك زواج الله. وتنمى يجي الوسيلة المشروعة في القرآن والسنة هي الطاعة التي يتقرب بها إلى الله والتوصل إليه بأسماء وصفاته. هذه هي الوسيلة المشروعة. وتتوصل زوجة الله سبحانه وتعالى أنا أنت نيد بيجي يا الله. كأيك تعبين ذي كسرت ذك زوجة الله تو إنزكاني مصاني ذك زوجة الله. وتوصل إليه بأسماء وصفاته كم كيني مصاني زوجة الله وجن أم بتصونا يسا وجن أم بتصفو بيسا ككيا يا أبين دصونا ينا الله كسم ديو أبا سمي صونا يا الله. يزيد مصالي نم تيجي. Ar-Rahman menene Ar-Rahman ya rahama ku rahmaniya kuma ta hada kyautar da Allah yake ya baka lafiya ya baka abubuwan da yake bayarwa na ni'imomin duniya kuma ya maka cikin tausasawa ba zai kama ka da abin da ka aikata a nan duniya ba kuma in ka neme ya fi maka zai yafe maka wanda ya bada cikin karkashin Ar-Rahman Ar-Rahim shi kuma wannan mukhtasin na bil mu'minin fil akhirah rahmaniyatul khassa ce wanda Allah yake wa mu'mini wa kana bil mu'minina rahima to lokacin da mutum yace ar-rahman mai rahama to an hakika yanzu fa ana akwai abubuwan da yake bukata a cikin wannan sunan ba wai sanin ma'anar sa kawai a ka san me ake nufi menene Allah ya siffanta kansa da ar-rahman a cikin wannan sunan wadana ayyuka ne Allah ya daura ma kansa yake yi a karkashin wannan sunan na ar-rahman kai kuma ya zaka mu'amalanci ubangijinka a karkashin wannan suna tunda ya ce ar-rahman to kenan yanzu ka juya zuwa ga Allah subhanahu wataala na dukkan bukatunka yanzu ka wadatu da abin da ke wajen Allah sabanin makhlukai kenan yanzu ubangiji kullun kake zubawa ya baka in har ba baka ba ka san shine bai baka ba ba zaka zargi kowa ba to kaga wannan biyu yana daga cikin da zaka mu'amalanci sunayen Allah shi saka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ambata cikin hadisi yace inna lillahi 99 isman man hafizaha man hafizaha wannan andalan bisu man hafizaha ba yana nufi akhifu kawai wai yana nufi rikewa da kaba wanda ya kiyaye ma'anar ya kiyaye wajen mu'amalantar ubangiji a karkashin sunan da yace al-maliku ko yace al-gaffaru ko yace al-qahhamu to duk wanda yace al-qahhamu ne ikon tankwasawa ko kai baka so ba zai sarrafa ka yadda kake so to in har ka san haka Allah din yake to wanda yake da wannan siffa ko zaka kafa kafa da kokarin kusantar da shi zaka aikata abin da yace kai dan ka zauna lafiya da shi to kaga ka tsare ma Allah sunan sa kenan bai hadda cewa ko mutum Ar-Rahman Ar-Rahim Ar-Rahman ake nufi a ka san ma'ana ka san me haƙƙin Allah a ciki me za ka yi ma Allah a ƙarƙashin sunan menene kai kuma ya kamata ta janibinka ka kiyaye ya za ka mu'amalanci ubangiji a ƙarƙashin wannan abin da ya siffanta kansa da shi to wallahi duk wanda ya haka ya zo musulmi mumini cikakke insha Allah manzo Allah baya faɗan magana haka kawai ka gatta kamar bulus wallahi tana da ma'ana mai faɗi ka duba cikin littafin Sheikh Al-Uthaymeen da yayi dogon bayani akan wannan matsala al-qawaid al-mufna fi sifati Allah wa asma'i fi asma'i Allah wa sifati al-ula haka wannan littafi ne amma kuma wanda ke mufidun jiddan wannan wannan kuma da yake tsammani sunayen Allah ne za a ce ba sunayen Allah ba wa tawassul ilayhi bi asma'i wa sifati to kaga sai ke tawassul zuwa ga Allah da sunayensa da kuma sifofinsa wannan shine wasila Allah ya ce wabtabu ilayhi alwasila ma yuqarribukum ilayhi min da'ati min fi'l maqlubati shar'an kaga malama abin da ya dunkula ma kenan abin da ake neman kusaci zuwa ga Allah min da'ati kayi ma Allah da'a min fi'il maqlubati shar'an wajen aikata ababen da shari'a ta buƙa wajahidu fi sabili kuma ka dage wajen tafarkin Allah da muharabati a ada'ihi jami'an kayi yaƙi da makiyan Allah baki daya da ila'i dini dan ɗaukaka addinin sa la'allakum tuflihun lalle za ku rabu ta jira Allah ka sa mu cikin masu rabo nan da za mu tsaya insha Allah abinda muka faɗa dai da Allah ta rahama na da kuma muke kuskure Allah ya wuce shi cikin kokarin mu da kuma gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum.